بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين قوم قوات الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ديدة اليهدو نقوم شاتا وان ديدة دي بيو قوات جولاي 1998 الشيخ محمد ناصر الدين الألباني محدث النهرير أبو عبد الرحمن يأتي الرابع وصياته إذا قتكم وصيو يند الإمام الشافعي غمد بن حديث منزن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبر الرأي يند دي ساقا وحديثي daga cikin jerin wasiyoyin da shi malam yake kama a shimfidar wannan littafi nashi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha yace idza sahha al-hadithu fa huwa madhhabi al-imam shafi'i yace in har hadisi ya inganta to shine madhhabata ma'ana ni ba ni da wata ta cewa in dai aka ce ga hadisi ya ce to ni ma haka nace wannan magana ga ta a ƙasa ashul albani yace an-nawawi fil masdar as-sabiq al-imam an-nawawi ya kawo wannan magana a cikin littafin da aka faɗa na nawawi wanda ya gabata duk sanda malami yazo ya maka hujja sai ya ce duba bukhari in ya sake zuwa gaba in ya ga dama sai ya ki cewa duba bukhari tare da cewa hadisin bukhari ya ruwaito shi sai ya ce ka duba al-masdar as-sabiq wato ka duba littafin da ya gabata dazu to bukharin yake nufi kenan to yanzu a wancan karatu da muka yi ran nan ya ce ainihin al-imam an-nawawi ya fitar da wannan magana a cikin al-majmu'u sharhul muhaddath a mujalladin farko shafi na 63 to wannan magana ma yake ka duba nawawi shi ya fitar da tafsir masdar as-sabiq a waccan hujjar wadda ta gabata to sai ka ce al-majmu'u kenan mujalladin farko shafi na 63 wash-sha'rani da Abdul Wahhab sha'rani a juz'in farko na mizanul kubra shafi na 57 wa'azahu lil hakim wal bayhaqi ash-sha'rani ya danganta wannan magana cewa hakimu da bayhaqi ma sun ruwaito ta daga shafi'i wal fullani da malan dan filani shi ma ya ruwaito wannan ainihin wato magana a cikin shafi na 107 a cikin littafin shi iqabu himam ulul absar wa qala ash-sha'rani Abdul Wahhab ash-sha'rani yace qabnu hazm Ali ibn Hazm yace ai sahha indahu aw inda ghairihi min al-a'imma abinda imam shafi'i yake nufi da cewa in hadisi ya inganta to yana nufin in ya inganta wurin shi ko kuma ya inganta a wurin wani limami daga cikin limaman hadisi wato ta iya yiwa a iyakar ilimin imam shafi'i ya fahimci cewa hadisi kaza bai inganta a wurin shi ba to amma sai daga baya aka binciki wannan hadisi sai aka ga ya inganta to anan imam shafi'i ya nemi maka ishara tunda wani malamin yazo yayi dogon bincike ya gano ya inganta to shafi'i ya yarda da shi kwatan kwatan hadin da al-imamu Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito shi da isnadi sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan mutum ya saki ya sadu da matar shi alhali tana jinin haila to sai ya bada sadakar dinari 1/4 dinar wannan hadisi sai imamu Shafi'i yace inda a ce ya inganta to da sai in bada fatawa da abin da hadisin ya hukunta amma tunda hadisin bai inganta ba to yanzu sai in yi ijtihadi na in ce duk mutumin da ya sadu da matar shi to tana haila to zai istighfari sai roki Allah ya gafarta mishi daga baya malamai suka yi dogon bincike aka tabbatar hadisin ya inganta to shikenan sai a ce to yanzu wannan hadisin ya zama mazhabin Imam Shafi'i kenan domin kafin ya mutu ya ce da ya inganta wato iya binciken shi ya nuna mai hadisin bai inganta ba tsawon zamani malamai ilimi ya ƙara yalwata da hujjoji sai suka gane ya inganta don haka sai aka ce wannan istighfari da Imam Shafi'i ai dama tunda mutum ya saba Allah dole zai istighfari amma wannan wata tara ce shari'ar musulunci ta dora mishi matukar shi mutum ne mawadaci wadata ta kai wadata to lalle in ya sadu da matar shi tana jinala sai ya bada ainihin dinari daya in kuwa ya zama talaka ne matuka to sai ya bayar da ainihin nisfu dinar rabin dinari ba rubu dinar kamar yadda na faɗi ba rabin dinari jama'a mun fahimta da kyau ko to kaga hadisin ya inganta amma a wurin wani malami wanda yazo bayan Imam Shafi'i to wannan fassarar da Ibn Hazm yayi a karkashin ta ya nuna to Shafi'i ya yarda da wannan hadisin kenan tunda ya inganta a wurin wani malami qultu ni albani mai littafi sai nace wa qawluhu alati aqaba hadha sarihun fi hadha alma'ana ai maganar da Imam Shafi'i ya faɗi bayan wannan ma wanda zamu zo maranta ta to ta fi fitowa ƙarara game da wannan ma'ana qala an-nawawi rahimahullahu ma mukhtasaruhu Allah ya ji kan al-imam an-nawawi ga abin da ya faɗi amma a takaice albani zai kawo in yaso sai ka je ka duba wancan littafi na nawawi da aka gabatar sai ka ga bayani akai Nawawi malami ne daga cikin malaman fiqhun Shafi'iyya amma masu layin malaman hadisi. To shine yanzu za a kawo zai karin bayani ma da ƴan mazhabin su na Shafi'iyya. Yace wa qad amila bi hadha ashabuna fi mas'alati at-taswibi. An samu malaman mu na Shafi'iyya sun yi aiki da wannan wasiyya ta Shafi'i game da mas'ala ta as-salatu khairun minan nawmi. Domin Shafi'iyya ba da fatawa akan as-salatu khairun minan nawmi, za a yi ta ne a kiran sallah na biyu. Da baya hadisi ya inganta cewa a kiran sallah na farko ne. To sai aka samu malamai cikin Shafi'iyya suka dauki wannan hadisi suka yi aiki da shi, suka ce dama Shafi'iyya ce in hadisi ya inganta mazhabin shi ne, to tunda ya inganta mun bi. Wa ishtiratu tahalluli min al-ihrami, da kuma mas'ata ainihin shartan tahalacci daga ainihin wanda ya dauki harama aikin haji ko umara, bi udhri al-marad, ta hanya ainihin udhrin rashin lafiya, wa ghairihi, ko kuma ainihin wasu mas'alolin daban. Ma'ana mutumin da ya dauki umara in yaje sai wajen daukan harama sai ya dauki umara da nufin cewa ya Allah duk inda lura ta same ni to zan ainihin warware wannan haramata wata umara, zan fita daga umara kenan, magana kenan da Hausa, zan fita daga umarar in ci gaba da wannan treatment nawa, wannan kula da likita da zai yi da ni, da bani magani, in aski ne ma za a aske kaina a yi min operation, in ma ciki na ne, in ma duk abin da ya kama, inda larura ta same ni zan cire harama umarar. In hajji ne ma sai ka shartanta wa Allah haka a yayin da ka je shiga wannan haramar. To malaman Shafi'iyya suka ce za su yi aiki da hadisi akan haka, don ya zo hadisi ya tabbata a cikin sunan Abi Dawuda. Wata mata ta ce ni mace ce mai yawan ainihin yawan jante, zazzabi yana yawan kama ni ya manzon Allah. To in na tafi aikin haji zazzabi ya kama ni ya zan yi? Annabi ya ce ki dauki harama in ya so sai ki wa Allah sharadin cewa mahalli haisu habastani, Allah duk inda ka tare ni da wata uzuri, wani uzuri na rashin lafiya, zan warware harama ta. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada wannan sauki. To Shafi'iyya sun bada fatawa sabanin wannan hadisi. Daga baya malamai suka da suka bincika cikin Shafi'iyya, daga tunda hadisi ya tabbata to ya halatta a kafa wannan sharadi kenan. Wa ghairihi ma, da ma waɗansu mas'alolin mimma huwa ma'rufun fi kutubil madhhab, waɗanda yake sanannu ne a cikin littattafai na mazhabin Shafi'iyya. Wa mimman hukiya anhu annahu afta bil hadisi min ashabina, Nawawi yace daga cikin malaman da aka ce suna ba da fatawa da hadisi cikin malaman mu na Shafi'iyya, Abu Ya'quba al-Buwaiti, akwai Abu Ya'quba al-Buwaiti wa Abu al-Qasim ad-Dariki wa mimman ista'amalahu min ashabina al-muhaddisina, daga cikin malaman Shafi'iyya, malaman hadisi da suka aiki da wannan ka'ida, al-Imam Abu Bakr al-Baihaqi, akwai al-Imam al-Baihaqi da kake jin ana cewa rawahu al-Baihaqi, Baihaqi ba Shafi'i ne, amma duk inda sunna ta zo ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ita yake dauka ya bazzancen Shafi'i ko na wani malami. Wa akharuna, haka an samu wasu malaman ma sun yi aiki da wannan ka'ida. Wa kana jama'atun min mutaqaddimi ashabina idha ra'aw mas'alatan fiha hadithun, yace malamai da suka gabata daga cikin malaman mu in suka samu mas'ala, an samu ainihin wato hadisi a cikin wannan mas'ala, wa mazhabu Shafi'i khilafuhu, yana akan wannan mas'ala da hadisi yace to sai ga mazhabin Shafi'i ya sabawa hadisin, amilu bil hadisi, sai su aiki da hadisin, wa aftau bihi, sai su bada fatawa da hadisin, qa'ilina suna masu cewa mazhabu Shafi'i ma wafaqa al hadisa, mazhabin Shafi'i shine abin da ya dace da hadisi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Kala Sheikhu Abu Amr, Sheikhu Abu Amr ibn Salah kenan mai littafin muqaddima, yace fa man wajada min ash-Shafi'iyyati hadisan yukhalifu madhhabahu, daga cikin mabiya Shafi'iyya wanda ya samu wani hadisi sai ran hadisin ya saba mazhabin shi, nazara, to sai ya bincike ya duba ya gani, in kamula alatu lijtihadi fihi mutlaqan, idan ya cika babban malami duk abin da ake nema game da babban malami sun tabbata a gare shi, aw fi zalal babi, ko kuma akan wannan mas'ala da ya samu hadisin, awul mas'ala, ko akan wannan babi, ko akan wannan mas'ala, sai zama yana da kwarewa, ko kuma a dungurungun malanta ma yana ganin ya kware, kana lahu istiqlalu bil amali bihi, to yana da yancin ya kadaito ya aiki da wannan hadisi. Wa illam takmul, in kuwa ya zama kayan aiki da zai zama babban malami, wato sharuɗan cika babban malami su tabbata gare shi ba, wa shaqqa alaihi mukhalafatu al hadisi, kuma ya ga cewa abu ne mai wahala ya saba wa hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ba'da an bahasa, bayan yayi bincike, falam yajid li mukhalifihi anhu jawaban shafiyan, ya binciki malaman da suka saba wa fatawar da wannan hadisi, yazo da ita bai samu wata amsa a wurin su wadatacciya ba, falahul amalu bihi, sai ya aiki nan hadisi, in kada amila bihi imamun mustaqillun ghairu shafi'i, in dai an samu wani limami mai cin gashin kanshi banda Shafi'i ya aiki da shi. Abinda Ibn Salah yake ce maka, in kadi da hadisi, in dai kai ba Shafi'i ne na gaske, wannan hadisi ya zama ya saba wa mazhabin Shafi'iyya,
sai ka duba idan kai wa kanka adalci in ka cika babban malami a ilmance to sai kai aiki da hadisin in baka cika babban malami ba sai ya zama kaga amma fa bai kamata kuma in saba magana annabi sallallahu alaihi wasallama ba to sai ka bincika kaga an taba samun wani babban malami ya aiki da hadisin to sai kai ainihin aiki da wannan hadisi wa yakunu hadha udhran lahu fi tarki madhhabi imamihi huna sai zama wannan ya zama mishi hamzari wajen barin madhhabin limamin shi ya samu hadisi wanda Shafi'i bai aiki da shi ba amma wani limamin ya aiki da shi wa hadha allazi qala hu hasan wannan magana da ainihin malam ya fadi magana ce kyakkyawa wato magana da ita shi ibnu salah ya fadi kenan to magana ce wadda take ainihin kyakkyawa muta'ayyan wadda take kuma dole ne ma abita wallahu alamu Allah shine da cikakken sani qultu ni albani albani ne littafi sai nace wa hunaka suratun ukhra to amma kuma akwai wata matsalar daban lam yata'arrad li dhikri ibnu salah wadda ibnu salah bai tattauna ta ba wa hiya ita ce fima idza lam yajid man amila bil hadith to in kuma mutum bai samu wanda ya aiki da wannan hadisi ba fa ya bincika gabas da yamma na duniyar ilimi bai samu wani malami da ya aiki da hadisin ba ga hadisin ya inganta to ya zai yi fa ma za yasna'u ya zai yi ajaba an hadha taqiyuddin ibn as-subki babban malami as-subki wanda ma ba shafi'i ne ya bada amsa game da haka fi risalati a cikin littafi da ya rubuta sukunda guda ya rubuta littafi sunan littafin ma'ana qauli shafi'i idza sahha al-hadith menene imamu shafi'i yake nufi da idza sahha al-hadith hakan haka subki ya rubuta littafi sukunda guda yace ka duba ainihin shafi'i na 102 a cikin juz'i na 3 na fatawar subki kenan fa qala sai shi subki yace wala aula indi ittiba'u al-hadisi abin da ya dace ni a wuri na shine mutun ya bi hadisi ko da ya bintika ya ga bai samu wani malami da ya taba aiki da shi ba a'a ya dai bi hadisin to menene misalin wannan sai su biki yace wal yufridul insanu nafsahu baina yadayin nabi sallallahu alaihi wasallama mutun ya kaddara kamar gashi yana da rai annabi yana da rai yana zaune a gaban annabi wa qad sami'a zalika minhu sai ya ji wannan hadisi a wurin annabi ka kaddara kana da rai annabi na da rai sai ka ji hadisi daga bakin annabi kunnan ka yaje maka daga bakin annabi da dimidimi ka ji da kunnan ka haya sa'uhu ta'akhuri at-ta'akhura 'an al-amali bihi subki yace kana ganin ya halatta ga wannan mutum ya yi jinkirin aiki da hadisin a ce kana gaban annabi ya fada ya kamata ka jinkirta ka ce sai naji wani babban sahabi ya aiki da hadisin ka kaddara haka zai yu la wallahi yace na rantsi da Allah ba zai yu ba sai yace wa kullu wahidin mukallafun bihasabi fahmihi kowanne mutum da ka gani an kallafa mishi ya bi shari'a ne gurgurdan yadda ya fahimce ta saboda haka yanzu kai da ka ji wannan hadisi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin ka na kai ne Abu Huraira ko keke Aisha misali ya halatta kai ko ke ku yi jinkiri daga aikin kace sai ka ji Abubakar ko Umar ya aiki da hadisin to haka duk sanda ka ji wani hadisi ba sai ka binciki to wani malami ne ya taba aiki da wannan hadisi sa'annan kace to kai ma bari kai a ya dai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama to abin da ya rage maka sai bi sai aiki al-shaykhul muhaddith al-allama abu abdurrahman muhammad nasir al-din al-albani al-usuli yace wa tamamu hadha al-bahth wa tahqiquhu yace cikakken bayani akan wannan matsala da na dauko maka da kuma tantance wuri game da ita tajiduhu fi i'lam al-muwaqqi'ina zaka samu a cikin littafin i'lam al-muwaqqi'ina na ibn al-qayyim mujallad na 2 shafi na 302 da shafi na 370 mun fahimci wannan ko wannan mas'alar an cewa zaka yi aiki da hadisi ko baka samu wani limami yayi aiki da shi ba to ka je ka samu littafin ibn al-qayyim da aka fadi littafi ne na usulul fiqh mujalladi 4 ne usulul fiqh ne amma mujalladi 4 ne ya kamata ka je ka karanta waɗannan wurare da ya maka ishara zaka ga cikakken bayani akan haka sa'annan sai kuma yace wa kitabul fulani da kuma littafin malan dan fulani musamma wanda yake da suna iqadu himami ulil absari li liktida'i bi sayyidil muhajirin wal ansari wa tahdhirihim an liktida'i sha'i'i fil qura wal amsari min taqalidil madhahib ma al haniyyati wal asbiyyati baina fuqaha'il amsari walillahi darruka ya fulani sunan littafin kenan iqadu himami ulil absari tayar da himmar masu basira a motsa himmarsu mutane suna da basira to ku motsa himmarsu wajen me liktida'i bi sayyidil muhajirin wal ansari domin koyi da shugaban muhajirai da ansarawa wa tahririhim da tsoratar da mutane masu basira an liftida'i game da bid'a ash-sha'i wadda ta yadu fil qura wal amsari a cikin kauyuka da birane min taqalidil mazahibi na bin mazhabobi ma alhaniyati wato mutun yana bin mazhaba tare da alhiya haniya shine wato kana daure da ainihin gidadancin na cewa in ba abin da kake so aka bi ba ba za a zauna lafiya ba wal asabiyya da kuma nuna ainihin wariya da kabilanci akan duk wanda bai bi mazhabinka ba baina fuqaha al amsari tsakanin ainihin malaman birane wato manyan malamai na fiqhu kenan sai ash-shaykh al albani yace wa huwa kitabun fadhun fi babihi wannan littafi littafi ne daya akan matsalar da yake karantawa wato babu wani littafi wanda zaka samu dangane da tantance wannan matsalar kamar shi yajibu ala kulli muhibbin lil haqqi an yadrusahu albani yace duk mutumin da ke son gaskiya wajibi ne ya karanta wannan littafi dirasata tafahumin wa tadabburin karatu na fahimta da lura wannan littafi gashi nazo muku da shi kun ganshi dama muka ce in mun zo zamu bayani akan wannan mutum a takaitan takaitawa ko eh wannan mutum gashi al-muhaddis Salih ibn Muhammad al-Umari al-Fullani an haife shi ainihin a kasar Sudan jikan Sayyidina Umar ne ba Fulatani ne amma jikan Sayyidina Umar ne an haife shi a kasar Sudan wannan Sudan ta muta kasar Africa a hijira annabi na da shekara 1166 kuma ya rasu hijira na da shekara 1218 wato ya shekara 52 kadai a duniya amma yau in ka lissafa zaka samu karin shi 201 da mutuwa shekara shi 201 da mutuwa wato kusan sun so su hada zamani guda da ainihin Shehu Usman Danfodio to wannan malami kamar yadda na fara gaya mana karkai mamaki an ce al-Umar jikan Sayyidina Umar ne ka ga ya za a yi ba Fulatani dan kasar Africa ya zama ainihin jikan Sayyidina Umar mun tattauna wannan matsala amma a takeicen takaitawa muka ci a babu mamaki don an samu misali mutumin da yake babarbare ne da shi da matar shi su taho daga Maiduguri su zo nan Zaria ko su tafi Akwa Ibom ko su tafi Enugu ko su tafi Abuja State sai ya je can ya haifi ya wannan ya tashi gaba da baya babarbariya ce amma sai ya samu wani inyamuri musulmi yana son ta sai dauka ya bashi da yan nan ta tashi sai ta haifi da nan da a kabilance sunan shi inyamuri amma jikan babarbare to yaya aka inyamuri ya zama jikan babarbare ka ji misali to ta hakan aka yi Bafulatani ya zama jikan Sayyidina Umar Bakureshi to ta haka za a iya samun mutum bakar fata ne ya iya zama jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ake so duk sanda kace kai ne jikan manzon Allah ko kai ne jikan wani to kai kokarin tabbatar da cewa fa ba ƙarya kai ba kai kokarin sanin salsalan nasabar gidanku da kakanninka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu wajen sanarwa mun yi kuskure mun ce watan July watan August muke ciki insha Allah to sai mu koma ainihin sama khamisan wasiya ta biyar daga cikin wasiyoyin da al-Imam Shafi'i yayi Allah ya gafarta mishi yace antum a'lamu bil hadisi war rijal minni ya kai Imam Ahmad ku kun fi ni sanin hadisi kun fi ni sanin mazajan hadisi Imam Ahmad yake gaya wannan maganar domin Imam Shafi'i malami ne ga Imam Ahmad amma da yake Imam Ahmad an san shi akwai matsawa matuƙa wajen bincike game da hadisi da sunna sai Imam Shafi'i yace kun fi ni sanin hadisi kuma kun fi ni sanin mutanen da ke riwaya hadisi fa idza kana al hadisu sahih duk inda aka samu hadisi ingantacce fa a'limuni bihi to ku sanar da ni shi ayyu shay'in yakunu ko daga ina hadisin yazo kufiyan aw basriyan aw shamiyan malaman kufa suka ruwaito shi ko malaman basra ko malaman sham hatta azhaba ilaihi idza kana sahihan matakar sahihi ne to zan yi aiki da wannan hadisi ku sanar da ni da zaran kun ji ya inganta babu kabilancin cewa sai hadisin da mutan gari kaza a duk inda yazo inda ya inganta to ku sanar shi ne gashi a kasa ash-shaykh al-albani yace al-khitab lil imam ahmad ibn hanbal rahimahullah wannan magana Shafi'i yana fadin ta ne ga ainihin imam ahmad dan hanbali رواه ابن ابي حاتم في اداب الشافعي ابن ابي حاتم الرازي يروي wannan magana a cikin littafin shi da yasawa ladduban imam shafi'i wato irin tarihi da kuma ladduba da imam shafi'i yake da su daga shafi na 94 zuwa 95 wa abu nu'aymin da abu nu'aymin a cikin littafin shi fil hilya wato hilyatul awliya'i mujalladi na 9 shafi na 106 wal khatib da al khatib al-ghadadi fil ihtijaj bi shafi'i a cikin littafin shi mai suna al ihtijaj bi shafi'i takadda ta takwas fuska ta daya wa anhu ibn asakir, haka ibn asakir shi ma ya ruwaito wannan ainihin magana daga shi khatib al-baghdadi a cikin takadda wato juz'i na 15 takadda ta 9 fuska ta farko, wa ibn abdul barri, da ibn abdul barri al-intiqai a cikin littafin shi al-intiqau fi fada'il thalathati al-a'immati al-fuqaha'i a cikin shafi na 75, wa ibn al-jawzi fi manaqib al-imam ahmada, da al-imam abdurrahman ibn al-jawzi a cikin littafin da ke tarihi da darajoji na al-imam ahmad shafi na 499, wal harwi, da al-imam al-harwi a cikin littafin shi zammul kalami a juz'i na 2 takadda ta 46 fuska ta 2 min salafati turuqin, sun ruwaito wannan hadisi ne wannan magana daga shafi ita hanyoyi uku, an abdullahi ibn ahmad ibn hanbali, daga abdullahi dan ahmad dan hanbali, an abihi, ya karbo wannan daga baban shi, anna shafi'i ya qala lahu, shafi'i ya ce wa imamu ahmad, sai ash-sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya ce fa huwa sahihun anhu, wannan magana ta inganta daga al-imam shafi'i ya fade ta, ولذلك جزم بنسبته اليه ابن القيم في الاعلام, saboda haka al-imam ibn al-qayyim yanke ya danganta wannan magana ga al-imam shafi'i a cikin mujalladi na 2 shafi na 325, wal fulani, da malan dan fulani fil iqaz a cikin littafin shi iqaz himam ulul absar a cikin shafi na 152, thumma qala, sannan malan dan fulani yace abinda yasa na daga cikin fa'idojin da shi wannan malami ba fulatani ya samu yayi yawon duniya don dangane da neman ilimi, sai ka je kana karanta tarihin shi tukuna zaka tabbatar da cewa mutumin kasar Sudan ne, amma ya kewaye kasashen duk kasashen Larabawa ya zauna Madina, kuma akwai babban malamin hadisi da ya shahara a wannan zamani ash-Sheikh Hayatuddin Sandi, ya karantar da shi wannan al-Fullani, to kasancewar ya kewaye duniya ya shiga ya fita, sannan wannan malami ya zan yana rayuwa a kasar baka fata, babu mutumin da ke da takalidanci irin bakin fata da India, bakin fata da India, mutanen India, Bangladesh, Pakistan, to da su da bakaken fata sun fi kowa takalidanci, sun fi kowa bid'a, to in Allah ya sa kana rayuwa a cikin kasashen bakar fata ya zama ka zama malami salafi, to lalle lalle zaka ga gogormaya, zaka ga bid'a iri iri, saboda yake zaka ga cewa kai kamar an ware bid'a ne an ce ta zauna kasashen Africa da kuma bangaren kasashen India, karerai waɗanda ke cikin bakaken fata da karerai waɗanda ke cikin indiyoyi da Pakistan da Bangladesh suna da yawa, shi yasa an tabbatar a duniyar musulunci babu musulmin da suka fi ko waɗanne lalacewa wajen shirka kamar kasar India, sa'annan sai kasashen bakaken fata. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To shi yasa aikin aiki ne, idan baka yi da gaske ba wallahi wallahi kai kanka mutan garin ku sai sun kai ka sun baro ka, sai sun ga cewa ka mutu a bid'a hankalin su zai kwanta, duk inda za su yi su raba ka da sunna sai sun shiga sun fita da malamansu da jahilansu da shehinansu da kowaɗanne iri, sai waɗanda Allah ya kubutar daga ciki ya shiryar da su, in ba haka ba duk inda suka ga sunna sai sun kokari sun maida ita bid'a, duk inda suka ga bid'a sai sun kokari sun maida ita ainihin sunna, kamar yadda asarin Abdullahi ibn Mas'udin wanda ya zo cikin sunan Darimi yake hukuntawa yace jama'a ku yi marmaza ku yi aiki da sunna, an kusa nan gaba a maida sunna bid'a, bid'a ta zama sunna, suka ce gafa ta malam haka za ta faru, yace ai kwarai da gaske, suka ce yaya za mu yi magana haka, yace in kuka ga sarakuna sun yi yawa sarautu iri iri ga sunan kowaɗanne iri, in kuka ga ainihin mutane fuqaha'u sun ainihin yi karanci, ina ma'anar fuqaha'u waɗanda suka kware suka san addinin musulunci su ake nufi da fuqaha'u, ba waɗannan da suke cewa suna aiki da fuqaha'u ba, a ilmance da jahilce ba a kiransu fuqaha'u, mutafaqqiha ake kiransu, masu koyan fiqhu, wanda zai shiga Qur'ani da hadisi ya iya zakulo hukunci da kanshi shi ake cewa malamin fiqhu, amma wannan dan ya haddace mukhtasar da kaya na ruwan shi kamar alaramma a Maiduguri na ruwan Qur'ani, sunan shi muqallidi, duk karatun mukhtasar din shi da ya haddace aka sunan shi muqallidi, domin yana ya haddace abin da wani ya rubuta ne, da za a nika mishi aya da hadisi a ce shi kuma ya fitar da fiqhu a ciki ba zai iya ba, to wannan ba malami bane. Ni da garanta wancan littafi Ilamul Muwaqqi'in na Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim sai da ya kulla babi a farko farkon littafin mujalladi guda, yace duk mutumin da ba zai iya koyo magana a littafin Allah da sunnar manzon Allah da dalili ba, yace la yusamma aliman, ba a kiran wannan malami, sai dai a kira shi muqallidi, yasa malam malam dai da ake cewa to Allah ya saka da alheri malam, eh amma sheikh dama da ake cewa wannan dama kowa san farna ake aiwa ai sheikh sheikh sheikh, sai ka ji sheikh wajen 30 mutane ba san abin da ake nufi da sheikh ba, balle a ce ustaz ustaz professor kenan a cikin ilimi wanda ya zama gaba ɗaya kafa shi ba ta rawa a fannin da yake shi za a ce ustaz amma mun kowa sai a ce ya ustaz Allah ya shiryar da mu to wannan malami shine sun makala sai shi malam al-fullani yace kalal bayhaqi bayhaqi yace walihaza kasura akhdhuhu ya'ni shafi'i bil hadith dan haka imam shafi'i yake da yawan riko da hadisi dan me wa huwa annahu jama'a ilma ahli al-hijaz shi ya hada ilimin kasar hijaz hijaz sune kasashen ainihin larabawa da makka da madina da ainihin makamantan su washam da kasar sham wal yaman da yaman wal iraq da iraq duk inda ya samu hadisi shi sai ya dauka sai ya bi wa akhadha bi jami'i ma sahha indahu min ghairi mahabatin minhu duk inda hadisi ya inganta mishi sai ya dauka ba tare da ya ware cewa ai wannan hadisin daga gari kaza ya zo ba wala mailin ila masahalahu min mazhabi ahli baladihi kuma baya karkata zuwa ga abin da mutanen garin su kawai suke jin dadi a'a abin da ya inganta mishi kawai don haka suka yi mishi sharri ahli sunna suka yi wa shafi'i sharri daga garin su najar fa yayi hijira ya komo masar imam shafi'i mutumin kasar najar ne da ya taso ya zama duk inda hadisi ya inganta yana aiki da shi sai ahli sunna da kuka ga naku din nan suke yin sharri in ka zo kana bin sunna wannan abun haka yake tintin sai suka yi mishi sharri suka ce ai shafi'i dan shi'a ne duk sanda ka zo kana bin sunna ahli sunna suka rasa yadda za su yi su bata ka sai su dauko wata aqida wadda jahilai za su kyamace ka dukkanin mu nan sai da aka ce mana mu ɗan shi'a ne duk malamin da ka je ka tambaya ka ce su an ɗan shi'a ne me yasa sai ce suna daura bakin rawan wandan su ya tsage kaga wannan yana nuna wannan malami zunzurutin jahili ne murakkabi domin waɗannan abubuwan dukkanin su sun zo a cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam imam al-bukhari ya ruwaito da isnadi sahihi manzo Allah na daura bakin rawaji sa'annan manzo Allah ya nuna a cikin hadisan bukhari da sauran tafai duk mutumin da ya sanya tufafi ya ainihin wuce idan kafa to wuta zai tafi to bin wannan sai ya zama shine shi'a a wurin su kuma wai su ne malaman wa'azin kasa baki ɗaya su ne malaman wa'azin kungiya su ne ma to wannan ba wani abu ya kai su ba sai jahilci na kasancewa murakkabi ana ganin shi da sunan malanta amma gaba ɗaya inda malanta ta dosa daban shi kuma inda ya dosa daban to amma tun da Allah ya bashi zakin baki ya sa ya karbi a wurin jahilai sai zo yana sukar sunnan manzon Allah da sunan shi sunna yake rayawa to imam shafi'i sai suka mai sharri suka ce ai dan shi'a ne shine sai ya ainihin rera waka haka baiti kaza sai ya ce musu in kana rafban hubbu ali muhammadin falyashhad thaqilani anni rafidun yace in dai kaunar mutan gidan manzon Allah da nake ina bin abin da yazo daga gare su shine shi'a yace to ba ku mutanen najar ba ku mutanen iraki ba da mutane da aljannin duk duniyar nan ma su ce da ni dan shi'a ne in dai wannan shine shi'anci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko duk sa'an da ka zo kana bin sunna wallahi ba za su yarda sunna ba ce sai sun canza maka suna wannan maganar ina faɗin da ahli sunnan fa za ka gwagwarmaya dama yan shi'a waɗannan falatas al'anhum duk abin da za su faɗa akan ka ba za su faɗa alheri ba dama yan ɗariƙa duk abin da za su faɗa akan ka ba za su faɗa alheri ba waɗannan da suka ce su ne suke bin sunna ɗin su ne za su ainihin fara faɗa da kai dan me hasadan min indi anfusihim saboda hasada don ba haka ba me ya hana yahudawa su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sun karanta sun haƙaƙe sun tabbatar cewa yana nan zuwa da yazo kuma suka ce sun tabbatar shine amma ba za su yi ba saboda cikin su yake ba to za bambance irin yadda waɗannan suke da wannan aqida da yahuda suke akai ga gaskiya ta tabbata karara amma tunda bane ya faɗa ba za mu yi da ita ba amma da wanda mu da shi ne ko ya magana da tafi wannan ko ba da lifi ai salati ai mishi a ce yayi daidai to wannan shine asalin dan bid'a kenan wannan Allah kiyaye shi shine sai malam yake cewa akha fa mahama bana lahu alhaq haqu khairihi sai ya tabna wa min shafi'i wa tabbata gaskiya to sai ya karbe ta wa fi man kana qablahu man ifara ala mahidahu min mazhabi ahli balad domin malaman da zo kafin shafi'i daga cikin su an wadanda ba daukan wata magana sai magana da ainihin ta zo a wurin mazhabin garin walam yajtahid fi ma'rifati sihhati ma lafahu da abin da ya saba wa abin da yake sabanin abin garin su to ba ma ya bincike ya san cewa wannan ya inganta ko bai inganta ba to ku duma fi yawancin yanzu mutanen mu su ma haka suke da abin da yake ya saba wa abin da suke akai amma ba ma san cikar wai ya inganta ko ma bai inganta ba sai ya ce wallahu yaghfiru lana wa lahum Allah ya fi mana su ma Allah ya fi musu Allah ya gafarta mana su ma Allah ya farta musu amma wallahi ba karamar na bace kuma kana hada kanka ilimi mai yawa duk wanda kake tunanin sai abin da yazo a garin kawai shi zaka bauta da shi to zaka asara asara yawa amma ka idan ka kawai kai karatu Allah yace ikra karatu ake kai amma kawai shi zaka yi kuka cewa mutane har yanzu suna wa wai ba dariqa su ba amma har yanzu yanci dariqa su kaje sun canza mata su ne kawai basu bi tijara ba amma sun bi wata daban amma har yanzu da ake bi shi yasa ka daina wannan daukan zafi akan dan dariqa in dai dan dariqa bid'a ne aka kishi wancan ma yana yin bid'a aka kishi in wannan yana kirki ne aka kishi wannan ma yana kafirci ne aka kishi amma a kashin gaskiya mutane sun tayar mu hanyar bata kafin ba zai taba zama dai ba sakamakon haka in ba ku manta kai asarar sunnoni da dama duk abin da yazo sai a ce to wannan abin da yazo mu an kama na sabon abu dan haka ba mu ba a ku tashi ku bincika mana in ya inganta ku bi jama'a mun ci wannan da ke ko kuma har wasu idan sai kai suka yi fage fa'i fa to tunda ma dai wasu ne wanda ba mu ba suke aiki ma da sunna da hadisi to gaba ɗaya su sai suka yi wa ma sunna ma da hadisi fa'i gaba ɗaya ma suka dinga bincike a cikin su saboda kar wata ransi muwafaka da waɗanda wai ba cikin su suke ba to wannan fa bala'i fa jama'a wannan bala'i Allah kiyaye to wasiyar Imam Shafi'i ta bakwai ce idza ra'aytumuni aqulu qawlan Imam Shafi'i ko wasiyar shi ta shida yace kullu mas'alatin sahiha al-khabar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam 'ind ahli an-naqli duk wata mas'ala wa hadisi ya inda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aw malaman hadisi sune ahli an-naqli bi khilaf ma qultu sai ya zama wannan hadisi sabanin abin da ni na fada fa ana raji'un anha ni ma na bar wannan mas'ala fi hayati a cikin rayuwata wa ba'da mauti haka kuma bayan mutuwata ko ina da rai ko na mutu in faɗi magana ta saba wa hadisin annabi to ni ma na rabu da magana zata a kasa yayi mata sharhi yace Abu Nu'aymin ya tada wannan a cikin littafin shi Al-Hilya Hilyatul Awliya Abu Nu'aymin yana da littafi wanda yake tarihin manyan malamai daga cikin sahabbai har zuwa na zamanin shi littafi ne mujalladi 10 sai sa mishi Hilyatul Awliya to a ciki ne Albani ya dauko wannan magana mujalladi na 9 shafi na 107 wal Harwi da al-Imam al-Harwi a cikin littafin shi Zammul Kalam takadda ta 47 fuska ta farko wa Ibn al-Qayyim da Ibn al-Qayyim fi I'lam al-Muwaqqi'ina a mujalladi na 2 shafi na 363 wal Fullani da Malam Dan Fulani a cikin shafi na 104 Allah ya shiryar da mu As-Sad wasiya ta 7 daga cikin wasiyoyin al-Imam al-Shafi'i yace idza ra'aytumuni aqulu qawlan idan kuka ganni ina fadan wata magana wa qad sahha an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam khilafuhu ya zama akwai abin da ya tabbata daga annabi sabanin magana ta fa alamu kusani an aqali kad zahaba hankali na ne yake wannan magana gushewa hankali ce ta same ni a lokacin shi yasa har na saba manzo Allah ba da gangan bane ka ku zarge ni gashi yace ibnu abi hatim ya hubu bi hatim ruwa magana a karshe sai uku wa abul qasim andi da abul qasim samarqandi fil amali kama fil muntaqa min mai da yazo a cikin muntaqa na wannan littafin wato shi ainihin abul qasim samarqandi da ya rubuta babban littafi al amali ya rubuta shi ne ta hanyar shifta yana fada daliban shi daliban na kwatamuni ma al rayi sami kunti amfi al haka ainihi wannan malami ya fadi kama yadda yazo a cikin littafin shi al muntaqa din li abi hafs al muaddib a cikin takada wa Abu Nu'aym fil Hilya da Abu Nu'aym fil Hilya da ya tafi kuma ne imamu ne annabi Allah laysa khilafa ya su kuma dan san manna da mabida wannan Abu Nu'aym ne imamu Shafi'i yake mana cewa sai wadanta domin wadannan malamai in hadisi bai inganta ba sai su watsar da shi ijtihadi akan wannan matsala amma mu sai a ce wai tunda dai bai inganta ba to tunda ba a samu wani ba a dauke shi mana to wannan ba inda sabanin mala mun ji ba ta da su adda madannan fa da ake cewa ba su kata ba kamar yanzu kai ne sai a dauki sam dinka sai a kwaikwayi yadda sam yake tarbiyya abu abun yara sai wannan yace to shikenan tunda wuyan zai minti ruba wannan abu da zai fito ba amma wato ka daga ku ya sun da wannan duk zai tabo dalin ku yake irin ga da sarfi kadi mawa ma baludi ni karban tu dini ku dukkan min addan kina ta tajiri kai ne addinin ka ne ta daga ranga ta amma in ka zai ga ka sa bulkar mu kawan kas da dauda haddi ka kai ka sani da wani baya gudu ka kas kamar yin wannan dake mun zai sai ya di sadu bu ne nagara wanne ake yi ne mai sa a cai ba haka hula haka hura haka addini to ga ai to ka tabbata ce ba dai ban ku ba ma titi ai da zaka ce daina hawa wannan mota ta zamani aje a dauko min ta da irin ta da ba zai hau ba Allah wa zai haula da tsohon ne fa amma addinin shi kowace tarkatarka karba inda mutane shedan ya kai su yau suke yadda duk ba ku tunanin shedan zai bullo zai ko ta wannan bauta Allah bai san kare bullo illa ta ka Allah ya shede mu to kuma ba za kai ka iyanta hadisan nan na ƙarya fa sai ka je kai karatu na musamman in shekara 100 ana ce maka liman ka san ilimin hadisi ba sai je ka zauna an koyar da kai ba za ka sai littafi ka je daki ka kulla kanka ka koya maka ba littafi baya koyi ilimi sai ka da ka je koya maka a aikace a karance tabbatar ka kware kai a aikace a gani sannan sai a baka da ka ci gaba in ko ba haka ba to za ka zo kana ta ci gaba da hadisan ƙarya da tatsuniyo sunan haka ake da alheri amma wallahi ku shirye za ku amsa tambaya ana alheri wallahi duk wanda wa'azi da hadisi na ƙarya ko ya duba da kiyama akwai jawabi da zai yi domin tabbata mutane ya zo ya karanta mutane wata shari'a ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi wannan na juma in qubatul haja innal la yuzu sai ka da suratul qaf kawai ba ta biyu shikenan sai tashi hudu ba ta biyu innal hamdulillahi shikenan sai a tashi ai sallah suratul qaf sunan qur'ani yau an sai ce ni ban haddace ma qaf ba sai a bakin annabi saboda yawan hudu ba ko baka san wadannan hadisi gantatu ba kawai suratul qur'ani zo innal hamdulillahi huwa nasta'inu huwa nasuhu kana gama sai ka ce ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fa zalika da'ul yadi dukkan kai wannan an gama ka zauna ka miƙe ka ga Allahu wallahi hudu ba ta biyu miƙe sai ai sallah ya isa hudu baka tayi amma ka zo ka ci ka kisoshi wahuya wa fi kiza wannan duk hayya ne wallahi duk har riga an wuce wannan zamanin har riga an wuce wannan wallahi an daina bauta a zamani ya zo ana tsane da daga Allah shi ko sallallahu alaihi wasallam sannan da isnadi ne inganci amma wahuki ma'anar wankiya da Hausa fa shine in ka zo ka ce ga tanan ku su kuma su ce abin da ya ta mamu su ce maka ta na juma'a fa ga tanan ku kake su wakiya wakila kan aje abin daga annabi ba a cewa qala ko qala rasuluhu sai wakiya wata labari ce wata hikaya ce tun ya ce ga tanan to kuma a hauka minbari ana tatsu ka bi sahih al-bukhari da hadisin da kai gam da katar da shi jawo shi ko ka je ka bude babin da ke magana a kadab akwai hadisi na wa'azi ka dauko su kai karanta mutane ya kuma mutaka ku je ku koyi lugal arabiya din rashin koyi lugal arabiya da ilimi ne ya kawo ka zo kuba kana kama ka in ka iya lugal arabiya ka san qur'ani ka san sunna shikenan kana zuwa ka miƙe sai kai mutane hudu ba hudu ba lallai sai ka shirya ta kare da harufa daya ba ba ma ka shirya ta musamman ta kare da halai suka sai hudu ba kawai wa'azi ke nufin kai musu to babu din da yafi wa'azin da annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi ta ko wata aya ko wani hadisi ka zo ka biya wa ne ya isa to a ce lallai sai an yi gwaninta lallai sai gwaninta to nan da rin haka kuma ba a kai ilimin da za a yi tantance ba to shine abin yake lalacewa Allah kiyaye sai wasiya ta tara ko abunu anin fil hilya ko a sama ne ko yake cewa fa hadithun nabiy sallallahu alaihi wasallama aula wato imam shafi'i ne wa kullu ma qultu duk abin da na faɗa fa kana annabi sallallahu alaihi wasallama khilafu qawli sai aka samu wata magana daga annabi sallallahu alaihi wasallama sabanin mata mimma su wadda ta inta ita daga annabi fa hadithun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama aula hadithun nabiy din nan da ya inganta shine ya dace bi salatu duni nisha da ku shafi'i bayar hadisi to ka halaka kamar kristoci da suke bauta annabi isa ba annabi ba su to har ma baka ba mali baka ba shafi'i domin shafi'i ya bautawa Allah ne da sunnar ran Allah kuma kake sunnar manzo Allah kaje kana bautawa shafi'i da wani ra'ayi shi ma shafi'i ba ruwan shi da ra'ayin sunna ta zo to kaga kai halaka to ya kamata mutane su fahimci wannan dan kar ku ji dariqa ku sani cewa bala'in wannan yafi bala'in dariqa domin shi da ma dariqa da dai addinin ne ma aka kawo wani sukuta guda ba a makawo na annabi amke ba tukuna tun kuma ba ruwan annabi to wani addini da sai da aka ya maka annabi sannan kai ne kace ba za ka bi ba ga abin da za ka bi to wallahi ka fi dan dari ta'addanci wa manzon Allah domin wannan sai da aka kawo maka nashi tukuna sannan ka tinku dai sannan ka kama duka tun farko dama da ya kan hanyar wata yayye da ba abin da ma da ya haji da yace qala Allahu qala rasuluhu dama qalatil mashayikh shehu sun ce to ka ta hanya ya kama kuwa sai ka ce Allah ya ce Allah ce to amma fa mai risala kuma ya ce to yanzu ne risala mun kai ilimin da ke saba mishi ai ya hadi da wannan hadisi to shikenan kayo manzon Allah waye ka zama dan ta'adda Allah ya kare wannan magana Imam Shafi'i fadeta ce ya rubuta ne daga Litaf ibn Abi Hatim fi Nasa'inda wa Abu Nu'aymin wa Ibn Asakir. Ibn Asakir ya ruwaito ta ainihin a cikin litafin shi a cikin juz'i na 15 takarda 9 ta biyu bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci. Atase wasiya ta tara cikin wasiyoyin Imam Shafi'i yace kullu hadithin anin nabi sallallahu alaihi wa sallam, duk inda wani hadisi yazo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa huwa qawli, wannan hadisi ne magana ta, wa illam tasmuhu minni, koda ba ku ji wannan hadisi ba ana faɗa shi na yadda. Kashi a cikin Ibn Abi Hatim ya ruwaito shi a Adab Shafi'i a Shafi na 93 zuwa Shafi na 94. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu jama'a kun siyoyin Imam Shafi'i kenan. Sannan ban mu manta ba a can baya mun fara rantowa cewa maganar shi ainihin su biki yayi cewa in hadisi ya inganta koda ba samu wani mali ya taba aiki da shi ba za a yi aiki. To wannan daga bala'in da yawa daga cikin wasu ɗan uwa dake cewa sahlus sunna ne suka fa a yau, domin sai su ce to ai malam wane tunda har ya gama rantowa ya mutu mu ba mu taba jin ya aiki da nan ba, ai malam wane bai taba kan kaza ba, ai malam wane bai ce kaza ba. To ya kamata jama'a su hinta addinin man alba addinin dariqa bane, addinin dariqa dariqa ce ba ka karbi wani zikiri ba, an samu wani shehi ya ruju wannan zikiri tukuna ya bi ta kashi sannan ya halatta maka kabi. Ma addinin manzon Allah ana bin shi matukar an same ya inganta daga manzon Allah koda wani bai aiki da shi ba, ingancin shi shine yake hukunta aiki da shi ba aiki da wani da ya gabace ka. Jama'a mun fahimci wannan, amma addinin dariqa to ba zai halatta maka dau wani zikiri ka sai wani shehi ya je shi a buge abin da ya buge wa abin da ya kuskure ma ya kawo abin da ya ka ya rage abin da ya ka sannan sai a ji to sai a ce kana bin dariqa wani kenan. To amma addinin manzon Allah da ake ya inganta to sai dan haka nazo mana da wannan littafi gashi tamamul minna sita alika ala fiqh sunna na shakin malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Wannan littafi da aliki ne da shi ma Al-Albani yawa ainihin littafin fiqh sunna da yadda sabit. To a muqaddimar wannan littafi Sheikh Al-Albani ya lissafo wasu kaidoji wadanda yake wajibi ka san su a matsayin ka na kai da kake karatu fiqh sunna a musamman, kuma gaba daya duk wanda ke karatu a cikin ilimi to ya kace san su. To daga cikin wadannan kaidoji yace al-qa'idatur rabi قاعده 14 وجوب العمل بالحديث الصحيح وان لم يعمل به احد وجب cin aiki da ingantan hadisi ko da bai taba aiki da shi. Yanzu galibin abin da yake mun mutane kenan in aka tashi fata da jahilai sai to ji wannan hadisi mun yadda mu ai ba ma mu abin in yazo daga annabi kaga yene maka kuskure ma natar da kai mu musu amin yadda ya inganta. To amma kai tsakaninka da Allah ka taba ganin wani aiki da shi? Sai jahili ce gaskiya ban taba gani ba, sai ya ce to malaman nan an fi tsoron Allah ne, sai jahili ya ce wannan gaskiya wallahi ya zama maka shi kai kuma ka zama mujin shi kun zama yan dare, ya kamata ka ci wannan da kyau. Mun fahimci wannan da ya batar da kai duk sai da ya biyo ka tukuna sannan sai kai roka mata ya tinda ya inganta ya inganta sai ya ce ai sai aiki kawai wani. Imam Shafi'i ran nan mun faɗi magana da ainihi ya faɗa ai tana nan cikin Miftahul Janna nasi ya dawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce za ta mala wannan hadisi ya inganta yace ya inganta, yanzu ka yadda da shi? Imam Shafi'i yace su diga jiki na tashi. Nace mishi kai dani na fito daga kanni da danjani ce maka aka yi ni fasto ne in ja hadisin manzon Allah kace mun na yadda da shi? Ma'ana in dai ka ja ya inganta to ne rage kuma sabi as-sam'u wa ta'a ka kin ji mun yadda kuma ka aikata aikace. To gashi dai mallan yace qala al-imam ash-shafi'i radiyallahu anhu risalatihi ash-shahih. Al-imam yana da wani littafi sunan shi ar-risala, littafi ne na usulul fiqh kuma shine da farko aka fara rubuta a duniyar linji na usulul fiqh. A cikin wannan littafi Imam Shafi'i yace inna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qada fil ibham bi 15. Idna Umar yace duk wanda ya gutsire wa wani yatsa wannan babban yatsa na hannu sai ya biya raqul 15, wanda ya tsire mabi da shi ya biya raƙumi 10, wanda ya gutsire mabi da shi sai biya 9, wanda ya gutsire mabi da shi sai ya biya 8, wanda tsire can na ƙuriya dan karamin ya biya raƙumi 6. Sayyidina Umar ya hukunta haka. In ba kuman ta ba za ku ga malaman fiqh su ma sun karka hukuncin dangane da yatsu. To wannan mata ta Umar ita ce dinsu. Falamma wajada kitaba Ali Amr ibn Hazm, nan Sayyidina Umar ya wannan hukunci sai samu wani littafi manzon Allah ya sa aka rubuta aka aikawa ainihin Amr dan Hazm wani sahabi wasi a cikin wannan hadisi a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah ya ce wasi kulli isba'in min hunalika, duk wani yatsa dake hannu sai annabi bai bambance ba, ashirun min al-i, to in an gutsire tun to raqumi goma za a bayar to kaga gaban hukuncin Umar ya zama kuskure kenan, domin farko ya bambance, na biyu kuma ma da ya bambance daga ciki ba wanda ya dace, don na farko ya ce 15, na biyu ya ce 10, mun fahimci wannan kotu annabiyu ne ya dace, amma sauran gaba ɗaya ya kuskure su, don wanda ya ce 15, wanda ya ce 9, wanda ya ce 10, ya ce 6. To a lokacin sai aka samu hadisi daga ace guda gani faru ilaihi da sayyidina Umar da sauran sahabbai, sai suka koma suka yi aiki da wannan hadisi. Kala Shafi'i yace wani yaqbalu kitab Amr ibn Hazm wallahu alam hatta yathbuta lahum annahu kitabullah sallallahu alaihi wasallam. Da sayyidina Umar ya bada fatawa da aka yi wannan hadisi ba shi ba fa sai da suka tatar da ya inganta ta. Mun fahimci wannan da kyau ko? Ba da kawo hadisin sai suka ba, kun san galibi abin da ya samu mutane kenan a da. Sai ga mutun yana yawo sanda, ina da yace ai annabi ya ce sanda sunna annabawa, to wannan ba shi bane. Inda kun kwasan kana ciwo zaka yawo da sanda kafin a dora ka ko kafin ka safiya, ko kuma mukami ne kai sarki ne kai yallabai mukami kake son ka rinka dogara ana cewa ranka ya dade, ya halatta maka ka sanda. Amma min babu niyya kace ka rike ne wai sunna ce, to wannan kai ƙarya cikin addinin Allah, don hadisin da yazo bai inganta akan haka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Sai ka rike sanda saboda kai yallabai ne ko kuma san kana ciwo ko kuma ka sha'awa to ka tafi, ya halatta maka. Mun fahimci da kyau ko? To dan ha sai da hadisin ya tabbatarwa daga annabi ne suka karba. Filha wa fi hadha alhadisi dalalatani, Shafi'i ya ce abubuwa guda biyu kamata a lura da su a hadisi. Ihdahuma qabulul khabari, abu na farko shine karban hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye. Wal ukhra qabulul khabari fil waqti alladhi yathbutu fi, abu na biyu shine karban hadisi da wannan hadisi ya inganta. Wato abu na farko da in Shafi'i yake sai nuna maka aika hadisi, karka ce mu ba za mu yi hadisi ba. Abu na biyu kuma hadisin ba za a aiki ba sai in ya tabbu, kuma ya tabbata to take sai a aiki. Wa ilam yambi amal hadin min al a'immati bi misl al khabar alladhi qabilu, koda ba a taba samu wasu limamai sun yi aiki da hadisi ba. Mun sayyidina Umar a cikin wannan hadisin ya mana to an taba samu wani ya aiki da hadisi, ya bincike haka yana jin da ya tabbata kawai sai ya ce to shikenan. Wa dilalat ala annahu law ma ba aidan falun min ahadin min al a'immati thumma وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا يخالف عمله لترك عمله لبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما هر ويوان ينا نونا منك بسند ايكي دفتو ونمالني انا ننسي اكا ساموان حديثي دقا النبي صلى الله عليه وسلم سابان فتور ونمالني توسي اوكي حديثا النبي ايكي دشي عربدنا ونمالني. ودلات على ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت به, kuma wannan nuna mana cewa hadisin annabi yana tabbata da kanshi ne, la bi an ghairihi ba da aikin wani yazo bayan annabi, ba sai an samu wani sahabi ya taba aiki da hadisi kaza sannan mutum zai ce to kuma mu ma za mu yi, domin yanzu sunnoni da dama an ka kawo mutane sai su ce to muna nan a kawo mana sahabi kwa ɗaya da ya aiki da wannan. To kuma wallahi wannan din ma akwai a musulunci, babu wani hadisi sai an samu wani sahabi ya taba aiki da shi. To amma saboda wai neman fata ne sai su ce su ba su yarda ba sai an kawo musu waye taba aiki da shi. Wannan matsala ta taba faruwa, wani aka bada fatawa dangane da cewa in ka zo masallaci za ka yi sallah ta azhar, sai ka samu liman ya riga har lokaci ya kure ya shiga sallah al'asr, to sai ka shiga sai ka bi shi kai da niyyar azhar, liman kuma da niyyar shi ta al'asr, in aka sallame sai ka tashi sai ka ainihin kabbarka kai sallar ka ta al'asr, kaga cewa ka samu sallah ɗaya a tsanaki tare da liman ɗaya kuma ka samu a tsanaki kai kadai, sabanin ka koma gefe guda kana yin azhar hankalinka yana nan a gurguje kar a guje maka. To abin da yake wajibi akan ka shine kai wancan ka zo ka bi liman, lallai ne kai haka ba wai sunna mustahabiya ba, dolan ka ne kai haka. In ka samu liman yana sallah azhar kai kuma ka zo zaka yi sallah asuba, to sai ka bi shi, ka samu liman zaka yi sallah ainihin isha sai ka same shi ya fara tarawihi, sai kuma sai ka shiga sai ka bi shi, shi yana tarawihi kai kana isha, in ya raka'a biyu ya sallama kai zanka, in ya miƙe kabbarta sababbin rako'i biyu da zai ci gaba ka miƙe ka ci gaba da bin shi, in ya sallama a rako'in shi biyu kuma ka gama hudunka na isha sai kai sallama sai ka tashi sai ka ci gaba da bin shi a matsayin ka kai na ainihin sallar tarawihi. Abin da ya kubuce maka tare da shi in ka so ka ci karama, in kuma ka so ba sai karama ba domin nafila ce. To abin da ke wajibi akan ka kenan. To da aka kai wani wannan sai ya ce shi kan wannan fatawa ta saba wa malikiya, eh gaskiya ta saba wa malikiya amma ai bata saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ashe fatawar ba tayi laifi ba. To ya ce kuma shi ya yadda zai iya bin wannan fatawa tun daga shi an kawo hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam, amma yana son a kawo wani sahabi ya ba aiki da ita, to shine misali anan anguwa kai wannan bid'a. to kuma aka kawo mishi din dabbab da aka kawo mishi daga cikin littafin al-muhalla na ibnu hazmin a cikin mujalladi na uku a cikin mujalladi na biyu juz'i na biyu juz'i na uku na ibnu hazmin al-muhalla mujalladi na biyu juz'i na uku a cikin al-muhalla ta ibnu hazmin ana kawo mishi da yake hujja karara sai yace za a tilasta shi ya bi sabanin abin da shi yake kai ne to wannan ya zama shehun dariqa ya kamata ku fahimci wannan da ke wallahi in ba haka ba za a ji ana kyamatar da ku shehun nan dariqa kuma ana hada ku da wasu duk shehun dariqa inda yake shehun dariqa ne shine mai kin sunnan manzon kawo mutane wani addini ya fake da cewa shi malikiya yake bi ƙarya ne malikiya ba su ce a saki hadisin manzon a kama ra'ayinsu ba ba malikiya bane na ga ya muku wannan makon da ya wuce domin mutane na fakewa da malikiya suna fada da sunna dan a tashi a jahilai a ce ai wannan bai yadda da fiqhu ba malaman fiqhu ba su ce a saki sunna ai aiki da maganar su ba cewa suka ai aiki da maganar su in sunna ta zo a saki maganar su akan maganganun ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ba gashi muna ji ba to yaya mutun zai cika da bugudun ba liman ba ko daci ne shi wallahi ya zauna a tsaya ai magana tsaf karye maka wata zana ana maganar ne maganar ilimi babu shekaru babu wani yaro ne in shekara ka dubu baka san farin nan alwala ba shekara ka dubu duk aban za ka yi su yau in aka haifi yaro ya shekara 10 ya san farin nan alwala ya fika soyuwa a wurin Allah domin kai jahili ne mai Allah zai da kai kana bautawa Allah da ka jama'a mun fahimci wannan da ko ina faɗa mana wannan ne bitta'akid saboda mutane na amfani da bid'a suna faɗa da sunna shine su ce za su dauko maganganun malaman fiqhu su faɗa da sunna wallahi kar ku zargi malaman fiqhu malaman fiqhu ba su ce ai faɗa da sunna ba malaman fiqhu cewa suka yi abu sunna jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu ai amma wanda ya wuce nake cewa Imam Malik habbu lalace da aka mishi akan bin sunna yana cikin littafin al-intiqad fa ba'il salasati al-a'immat al-fuqaha gwamna ne aka nada su Imam Hajir gwamna dan bid'a ne faɗa da shara Imam Malik ba ne mishi baya shay'a aje a taro mutum dan sana a to da shi wannan ya zo rikin gwamna ya kuma baya ce da in na gane na wa baya mata ta safu mali gidan da ke ne yace magana gana sun inda mun da ba mu take dole ne ba wa mu sakin dole a saki a ai wa mu mishi mata dole ba ai in mu dora sunan isnadi sahih Imam al-Hakim al-Mukri laqul Mukri atila saka ka saki mata ka saki bai yi ba Imam Malik yace in sun ka muku je ku yi chaffa ku je ku yi mubaya'a amma matan ku ba su saku ba aka kira Imam Malik kai zaka saba gwamnatin kasa saboda waɗannan gwamnatocin sun ce suna bin addini amma sai suka kama rubabban addini na MBD a shi suke bi dama sharrin kenan ba wai a ce gwamnatin ta musulunci to gwamnatin ta musulunci shin gwamnatin ta musulunci musuluncin za ta da gaske ko kuwa koko za a irin gwamnati ne irin gwamnati ta musulunci irin ta Iran duk a samu malamai kamar ƴan iska malamai mashaya taba sallar juma'a ba ta da daraja a wurin su sahabban manzon Allah ba su da kima a wurin su alqur'anin da Allah ya saukar bai da mutunci kuma a nan duniya ana cewa gwamnatin musulunci irin wannan gwamnatin musuluncin kuke son a samu ba ana son a samu gwamnatin musulunci ne wanda ta amsa sunan shine aka kama Imam Malik aka yi mishi duka har hannun shi ya kage to ba akan sunna bane aka dake shi Imam Ahmad ibn Hanbali sai da aka dake shi duka na mamaki aka daure shi shekara da shekaru akan sunna ba su ne manyan malaman fiqhu da ake fade ba to ashe su sunna suka tabbatar to yanzu mutum yazo zai ci da bugudun yace waɗannan malaman fiqhu su ba za a saba musu ba sai mu ci a ƙarya kake fa saurara saurara ba ma son zindiƙanci wallahi dan bid'a sai kai tsayin da kafa in ba haka ba wallahi zai ci kasuwarka kuma in ya ci kasuwarka fa to duk inda ke ya ci kasuwarku dan haka tsayin daka za ka yi mishi saurara saurara a tsaya a tabbatar da gaskiya babu wani jayayya babu wani muzurai da za ka yi amma wallahi in baka ba wallahi tallahi za sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaka Allah ya ji da imam ku da ashiban ke kama na wasiyoyin su Ahmad ibn Hanbal al-Imam Ahmad sai am imam huwa al-a'ima al-imam Ahmad ma fi sawu da rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhi ruku'i lokacin da rubuta kafin al-musnad sai tabbata yace ya kai Abdullahi wannan littafi ka rike shi kau domin nan ga wannan littafi na da wannan wanda shi wannan littafi ya zama wata taska ce tun nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai tattara sunna da ruku'i ita hatta kana yakrahu wada al-kutub allati tashkalu ala at-tafriq har ma imam Ahmad yana kyamar rubuta littafan da ke dauke da ra'ayoyi na furu'a war ra'ayi wato furu'a da kuma wato abin da yake nufi da furu'a anan shine fiqhu, abin da yake nufi da ra'ayi anan shine ilmul kalam. Imam Ahmad sai ya kasance yana kyama arbuta littafai irin waɗannan fiqhu da ake karantawa, waɗanda zai mazan tutuka ake wa kadai babu dalili, Allah ya ce an ya ce haka littafai na ra'ayi na ilmul kalam su al-wujud wal idam da sauransu. Imam Ahmad saboda ruwa da sunna sai da yake yana kyamar irin waɗannan littafai. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To ga ta wannan magana Albani yace ya dauko ta ne daga littafin Al-Manaqib na Ibn al-Jawzi a cikin shafi na 192. To abin mamaki Imam Malik ma yana kyamar a rubuta littafin fiqh a irin waɗanda suke ba su da dalili daga Allah, yace Annabi yace wannan magana tana nan a muqaddima ta littafin Tanwirul Hawalik sharhin muwadda wanda Malam Abdurrahman Suyuti yayi. Tanwirul Hawalik, Imam Malik yana kyamar a rubuta littafai irin yadda kaga littafan nan namu haka na fiqh, ana tafiya kawai babu Allah, yace Annabi yace. Imam Malik shi kanshi yana kyama ma ba wai Imam Ahmad ba. Allah ya shiryar da mu, saboda yadda lokaci ya kure sai gobe insha Allah ta'ala.